الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jirgin godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da 15 ga watan uku wata Rabiul Awwal yau hijira na da shekara 1444 11 ga watan goma miladiya 2022. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'us Sunna unguwan Fantami fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar sa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci kuma a duk yini irin wannan a cikin yinnai na mako. Idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin Suratul Tauba sura mai namba ta 9 a cikin jerin gefen surorin Alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta. Karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 11 kenan. Yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 12 a cikin wannan sura mai albarka Suratul Tauba, kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin ita wannan sura mai albarka. Alaramma wa innaka su aymanahu
wa innaka su aymanahu عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
تمبركو سورة أنا مغانا غمدا القوري وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Can aka ce idan yarjejene da kai da mushrikai tana nan fa'atimu ilaihim ila muddatihim, ku cika musu wannan yarjejene ya zuwa inda aka yi alƙawari da su, duk da cewa a yau maka ta dawo karkashin ku ko kun samu power fiye da su, to wannan alƙawarin dai yana nan a matsayin ku na musulmai. Kar ku ruguza alƙawari da kuka yarjejene ya tsakanin ku waɗanda ba musulmai ba, wannan kuma iya cikin kyakkyawan ɗabi'u na musulunci. Hatta wanda ba musulmin ba, shari'a ta baka doka ka kiyaye masa alƙawari, ka kiyaye masa mutuncinsa, ka kiyaye mai dukiyarsa. Kar ka yi wani abu da zai nuna kai saɓani akan irin ɗabi'u na addininka masu kyau. Duk yanda za a yi, kada ka tsirar ko ka farar da waɗansu miyagun ɗabi'un da ba su da kyau, ko da abun wanda ba musulmi ba ne, ballantana kuma wanda yake musulmi. To wannan shine jan hankalin da Allah ta'ala yake yi. Mu yi kokarin rike alƙawari da yarjejeniyar da muka yi da su har zuwa ƙarshen rana ko watan da aka iba na alƙawari mu da su. To anan kuma Allah ta'ala yake cewa wa innaka su aymanahu min ba'di ahadihim, in sun warware wannan alƙawarin da kuka yi da su bayan kunkulla, kun kulla alƙawari da yarjejeniya da mutuntawa wajen zamantakewa, to ya aka samu warwarar alƙawarin da gare su su kafirai bayan kun yarjejeniya da alƙawari, sai aka samu su ne suka warware alƙawari. Shi ne min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum, kuma suke suka game da addini bayan sun warware alƙawari, sannan kuma suke miyagun maganganu akan addini da ku musulmai. Wannan laifi na biyu kenan. Laifi na farko warware alƙawari, laifi na biyu kuma suka addini. Wato suka addini shi ma laifi ne wanda musulunci ya ce ka kula da shi a matsayinka na musulmi, don domin duk wanda ya suka ga addininka zai suka ga manzanka, duk wanda ya suka ga manzo kuma zai suka ga Allah. A fahimta? Saboda ka lalle ilallah suka ga addini da faɗa masa miyagun maganganu, to wannan babu shakka iya cin alamar kafirci. Hatta waɗanda za ku ji suna ƙoƙarin kare ƙasarsu ko ra'ayinsu na siyasa ko wani abu daban, to za ka ji wani lokacin suna sakar baki game da addini a matsayinsu na su musulmai ɗin ne, suna ganin hakan shi zai sa waɗancan su yarda da su, hakan zai sa a gane cewa ana zaune gu ɗaya da sauransu. To duk abin da ya faru ya je dawo a matsayinka na musulmi, ka san kalmar da za ka faɗa wa addini, don kalma ɗaya tana iya sanadiyar fitar da kai daga musulunci. To sai Allah ta'ala yake cewa idan sun zama suna suka ga addininku, to faqatilu wa aimatal kufur, sai Allah ta'ala yace ya ba ku doka ku je ku yaƙi shugabannin kafircin. Innahum la aymana lahum ay la ahada lahum, domin su ba su da alƙawari. La'allahum yantahun, idan kun yaƙe su waye Allah sa dawo daga warware alƙawari, waye Allah sa dawo daga suka ga addini. Nakasu shine naqadu, idan sun warware alƙawari a mawasiqihim, irin alƙawaran da aka kulla da su. Min ba'di ahadihim, bayan an kulle yarjejeniya, sannan waqa'u fi dinikum abuhu, suke aibata addinin, suke faɗa masa miyagun maganganu a ce ta'addanci ne, ƴan ta'adda ne, ƴan ta da ƙaire baya, ƴan rashin son zaman lafiya, duk wannan suka ne. Ba abin da ya kai musulunci son zaman lafiya, sunansa ma al-islam, al-islam zaman lafiya. To duk wanda yake aibata musulunci da wannan miyagun kalmomin, to babu shakka Allah ta'ala iya cewa iya cikin masu halayya irin ta kafirci. Musulmin ƙwarai ba yanda za a iya buɗe baki domin kare ra'ayinsa ko kare manufarsa ko kare kujerarsa ko kare wani ra'ayinsa, kuma daga wannan kariyar ya zamto iyasu ka ga addini wannan ba musulmin kware bane domin su ka ga addini iya cikin alamar kafirci kuma hatta umarin da Allah ya bayar na cewa a yake su akwai su ka ga addini shine laifi na biyu laifi na farko warware alƙawari laifi na biyu kuma su ka ga addini sai Allah ta'ala ke cewa qatilu fa qatilu a'immatul kufr inda ya hakan ta faru warware alƙawari da kuma suka ga addini to sai Allah ya ce ku yaki shugabannin kafirci ay ru'asa'ahu sune shugabanninsa shugabannin za ku fara kaiwa farmaki waye Allah na bayan he zama to tabi'ai he su bi ko da a yaki ne aka kama jagora aka kama shugaba ai dole mabiye bi bayan da zai saboda kama jagoranci da kama shugabanci da yakar shugabanci shine ke rusa kashin baya dukkan wani kafirci to sai Allah yake koyawa musulmai dabara da wayo in kun tashi ya karku fara ya karshe gabanin kafirci ai ru'a sa'ahu akwai hadisi daga Imam al-Hakim a cikin Mustadrak nasa daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yake cewa faqatilu a'immatul kufr da Allah yace faqatilu a'immatul kufr ko ya ki shugabannin kafirci kala Abu Jahl bin Hisham sai manzon Allah yace kamar Abu Jahl bin Hisham wa Umayyah bin Khalaf da Umayyah bin Khalaf wa Utba bin Rabi'ah wa Abu Sufyan bin Harb wa Sahal bin Amr wa hum alladhina naqadu ahadahu wa hamu bi ikradi rasul min Makkah dan Umar yake cewa domin waɗannan sune suka warware alƙawari kuma sune suka yi niyyar fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkah a fahimta to wannan sune a'immatul kufr a wancan lokaci kowane zamani akwai a'immatul kufr kowane ƙarni akwai a'immatul kufr kamar yadda Abdullahi dan Umar yake waɗancan sune a'immatul kufr a wancan lokacin to a yanzu ma a kowane zamani a kowane gari a kowane ƙasa akwai a'immatul kufr wanda kuma Allah ta'ala yake ku yaki su a'immatul kufr din fihi wad'u zahir mawdi'ul mudmar Allah ta'ala yace faqatilu a'immatul kufr da Allah ya ce faqatiluhu shike na magana ta gari innahum la aymanu lahum ay la uhud lahum ba su da kiyaye alqawari innahum la aymanu lahum la'allahum yantahun idan kun yake su waye Allah sa dawo daga baya su gyara laifukan su su daina su kaga addini sannan kuma su yi kokarin cika alqawari bayan an yi a immatar kufri kamar yadda malam Abdurrahman Nasiru Sa'idi yace sunni ar-ru'asa at-tagina fi dinir rahman sune shugabanni wanda suke suka ko suke ta'addanci game da addinin Allah subhanahu wa ta'ala an-nasiruna lidini shaytan an-nasiruna lidini shaytan ko masu taimakon addini irin da shi dan wannan sune a'immatul kufr duk inda kaga wanda yake suka ga addini wanda kaga iya taimakon hanyar shi dan to shine a'immatul kufr fasara Abdurrahman Nasiru Sa'idi Allah ta'ala ya masa rahama wannan aya tana nuna mana kan cewa warware alƙawari ba aikin musulmai bane haka nan suka ga addini ba aikin musulmai bane warware alƙawari aikin kafirai ne kuma iya cikin alamomin munafirci ayatul munafiq thalas idza hadasa kadhaba wa idza wa'ada khalafa wa idza atubina khana ko idza wa'ada akhlafa idan an yi alƙawari zai saba babu shakka warware alƙawari ba sufar mutumin kirki bace sufa ce ta munafukai har ma in ta yi tsamari a cewa mutum sufa kafirce dauko sannan suka ga addini iya kawo dalili da dan adam zai fita daga cikin addini to Allah ya ce a yake su in wannan sharadin bi sun samu waye Allah sa hannu daga warware alƙawari waye Allah sa hannu da kuma sukan addini musulunci na'am ayat ga wannan
ala tuqatiluna qauman nakathu أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
الله تعالى كتشوى ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم يا ba za ku yaƙi waɗannan ba waɗannan mutanen da nakathu aymanahum ay nakadu aymanahum wanda suka warware alƙawuran su da suka yi da ku ay uhudahum wa hamu bi ikrajir rasul sannan kuma suka yi niyya da azama wajen fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka su kore shi tunda aya ta ba mu labarin cikin anfal wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka Allah yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna yayin da kafirai suke makirci suke mugun suke kullakulle miyagun kullakulle suka yi mitin kan ɗaya daga cikin abubuwa guda uku li yaqtuluka li yuthbituka ko dai aka maka daure ka aw yaqtuluka ko a kashe ka aw yukurjuka ko a kore ka daga garin maka duk sun yi mitin kan wannan miyagun manufofi nasu guda uku wayamkuruna wayamkurullah suna nasu kullakullan na makirci kuma Allah ta'ala iya warware makircin da sau kullah wallahu khairul makirin domin Allah shine fi alkhairin mai da makirci kan wanda ya kullashi an fahimta kun ga cewa cewa hamu bi ikrajir rasul nan kuma Allah ya bamu labari cikin tattaunawar su da kudurin da suka yi akwai fitar da manzon Allah daga garin makka har in sun samu wannan dama din hine bi ikrajir rasul وهم بدؤوكم اول مره الهالي سونه suka fari yaki da kuba ku gabara ba sune suka fara tsokano yakin sune suka fara yakar ku suka fara yi muku ta'addanci shine wahum bada'ukum awwal marra sai Allah ta'ala ki ce a taka shaunahu yan tsoran su kuke ji ne kuna jin tsoran su bayan su muku dauki daidai suna muku ta'addanci suna hana ku addini kuma ubangiji ya ba ku dama ku yake su yanzu kuna jin tsoran atakafunahu kuna jin tsoran su ne fallahu ahqu an takashahu to Allah ta'ala hine fi cancanta ku ji tsoran sa fi tarki qitalihim a wajen ku iya karsu din in kuntum mu'minin matakar kuna da imani Allah da manzo su ne suka fi cancanta a ji tsoran su matakar kai kana da imani amma duk wanda ya taba dokar Allah to musulunci bai ci a bar shi ba kuma bai ci a daga masa kafa ba kuma bai ci a ji tsoran sa ba ta inda hakan zai kara fitowa da maganar fili shine a lokacin da aka yi Uhud yakin Uhud kenan duk da lokacin an samu jarabawa cikin musulunci an kashe mahaddatan alqur'ani masu yawa har ma tarihi ya nuna sama da mutum 70 wannan zunzurutun tsagwaran mahaddata ne banda sauran sahabban da ba mahaddata ba a lokacin jikin musulmai yayi sanyi kwarai da gaske an shiga cikin damuwa da ɗimuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ansu ma suna ba da rumo cewa shi ma an kashe shi domin yanda musulmai suke sha wahala a wannan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma can gefe da shi da sauran wa'ansu daga cikin sahabbai suna tare da shi a lokacin akwai Abu Sufyan bai musulunta ba iya sarkin Makka sai ya ce da su a fikum Muhammad a cikinku akwai Muhammadu yana nan sai manzo Allah ce fala ta jibu kar ku ansa masa hujja da shi a fikum bin Quhafa a cikinku dan Abu Quhafa yana nan shine Abubakar Siddiq sai manzo Allah ya ce la ta jibu kar ku ansa masa yace a fikum Umar bin al-Khattab a cikinku akwai Umar dan Khattab yana nan manzo Allah ya ce fala ta jibu kar ku amsa masa sai ya ce kutilu ai duk wannan an kashe su haka Abu Sufyan ya ce sane dai ga ce a ala hubal ul hubal ma'ana gunkin hubal yayi nasara gunkin hubal yayi nasara sai manzo Allah ya ce ku mai da martani sai su sahaban suka ce manzo Allah me zamu ci da shi sai ku ce Allahu maulana wala maula lakum ya ce lana uzza wa la uzza lakum mu muna da uzza ku ba ku da uzza sai manzo Allah ya ce ku mayar masa da martani ku ce Allahu maulana wa la maula lakum mu Allah shine majibincin al'amarin mu ku ba ku da majibincin al'amari ma'ana duk inda rauni ya kai rauni ko kashe ku ake yi to musulunci bai bada damar ayi wa addini cin gashi hukale ba in duka za ku kare a wannan lokacin haka ake so a zo ayi wa manzon Allah batanci ko ayi wa alqurani batanci ko ayi wa addini batanci kuma ku zauna ku kwanta lafiya wannan imanin ku bai kai ba duk yanda za a yi ku duba yanda musulmi suke cikin wani yanayi a wancan lokacin da rauni da fargabar an kashe musu yan uwa mahaddata masu yawan gaske amma manzo Allah ce kar ku daga musu kafa a wannan dai ba a yaje ku kyale su ba in ma yakin ne zai sake rincadewa a zo a sake yake to amma yanzu kana kwanci a yiwa manzo Allah batinci a jarida a ina ne a Facebook a media amma ka dau biro ka mayar da martani ma ba za ka yi ba kai kana jin tsoron kar kai a ce ma dan ta'adda ko dan ta da kayar baya kana jin wani tsoron amma in sukar wani dan uwanka musulmi ne ka iya ba fatin ku dai ba ra'ayin ku dai ba ka dinga kirkiran ƙarya da shiri kana lika masa amma ga inda ya cancanci ka je ka maida martani dakta idda da lafazi mai kaushi domin an taba ma addini an taba ma manzo an taba ma ƴan uwa musulmi amma ba za ka yi ba wannan kuma alama ce ta raunin imani ya zamto ta da ƙayar bayanka da nuna kai baka da hakuri da balbalin bala'i sai akan dan uwanka musulmai amma wanda zai wanda ya cancanta ka nuna masa hakan ba za ka iya yi ba shine Allah ya ce a taka shauna hum tsoron su kuke ji ne tunda abinda aka fi sani ku da ku din ya zamto akwai jin kai da rahama da daga kafa da yafiya Allah ya siffanta mana yanda sahabban manzon Allah suke suke zama da shi Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashuddau 'alal kufari sai ya ce ruhama'u bainahum a junan su jin kai afuwa yafiya wannan shine halayyar da yake fitowa a cikin rayuwar sahabbai da junan su in ka ji kaushin murya ko mai da martani to abun wanda ba musulmi bane a shiddawa da kufar amma yanzu mun canja duk inda ka ji wani iya bala'i iya fada iya kamar rai zai fita to wallahi dan uwansa musulmi ke wannan bala'i amma ga kafirawa nan ai ya ishe ku misali duk abin da ya faru gaci nan kowa da hankalinsa da wayansa yan watanni baya a Sokoto dan wata arniya ta yi wa manzon Allah bacin ciwon zarata sun gama da ita wai musulmi ya fito iya cewa wai waɗannan ba su kyauta ba wai sun dau mataki a hannunsu wai kuma iya cewa wai musulmi ne ai wa manzon Allah irin wannan kaskancin kuma kai dan an dau dan kai ba za ka iya ba dan wani yayi kuma sai ka soke shi wannan iya nuna rauni matuƙar rauni kenan a ce kai ba za ka yi ba amma wanda ya yi ma kana ganin laifi ya yi wannan wani irin mutunci kake yi yanzu ka mutu Allah ya bincike ka wanda za ka ba Allah amsa za ka kare kanka wanda Allah ya ce annabiyu aula bil mu'min min anfusihim duk rayuwar mu gaba ɗaya ta kare akan manzon Allah haka Allah yake so da aiwa manzon Allah wannan bacancin mu kwana lafiya wallahi kwara duk mu mutu wallahi abinda Allah yake nufi da mu kenan kuma shine imani amma haka zai nuna ma rauni da kuma a galabiya musulmin riga ne kawai musulmin baki musulmin riga musulmin suna musulmin gari amma aqidar da yanda ake so ka jagoranci addinin wallahi ba sai wannan shine babbar illar mu babbar matsalar mu ba mu san Allah ya ce mu yafi wa junan mu ba mu zauna da junan mu lafiya muna kuskure a junan mu amma mu yafi muna yin sabani amma mu gyara ina ya kamata mu hayayyako mu numa ba mu da hakuri sai an taba addinin musulunci sai an taba manzon Allah sai an taba qur'ani to ba a san ku yi hakuri abu da hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kawaicin sa da yafiyar sa amma duk lokacin da aka taba addini wallahi bai yi ka taba shi an fahimta ka taba iyalan har iyalan sa ma an taba amma yi shiru bai mai da yayi shiru bai mai da martani ba ga nan Aisha an mata kazafi wajen kwana 40 ana cikin wannan yanayin ba wahayi bai sauka ba kowa ya shiga cikin dimuwa da damuwa amma da Allah ya bayyana waɗanda suka yi wannan din manzon Allah ba abin da ya ce da su ba abin da ya musu hasali mace su je su tuba ga Allah amma yanzu mu rayuwar mu ta riga ta canja ga siyasar mu ta riga ta gurbace kana dan kan zagin dan siyasa amma ka bude baki kana yawa dan uwanka musulmi kazafi kana masa ƙarya kana masa shedi a dauki hayar ga a kai ka gidan rediyo kai minti 30 ko awa kana zazzaga ƙarya kana zazzaga shari da kazafi akan abin da baka ji ba baka gani ba shin ka dauka wannan ba laifi bane ka dauka hakan zai saka wanye lafiya gobe da kiyama? Ina mai addinin ka yace game da mutuncin dan uwanka, game da jinin dan uwanka, game da dukiyar dan uwanka? Ka manta iya cin abinda manzon Allah ya faɗa a hajjin bankwana? Yace ala hal ballagatu risala ala inna amwalakum wa dima'akum wa a'radukum haramun alaykum. Manzala ce dukiyoyinku da jinananku da mutuncinku haramun ne. Ka hurmat yawmikum haza fi balalikum haza fi sharikum haza. Kamar yadda muka take da alfarma a gun musulmai, to haka jinin musulmi da mutunci suke da alfarma. Kamar yadda watan Zulhijja yake da alfarma da kima a gun musulmai, haka jinin dan uwanka mutuncinsa duki suke da alfarma. Kamar randa rana Arfa take da alfarma a gun kowane musulmi, to haka jinin dan uwanka mutuncin dan uwanka duki dan uwanka take da alfarma. Ina maka wannan hadisi ya zabi da shi. Idan muka tashi a gaban manzon Allah, zamu iya kare kanmu akan kudin da layu simino walayi gune mai ju? A dan baka abin da ko ce fanan sati ba zai ma ba, ka dora kanka gongwar sar da ba za ka iya saukewa ba. Ku yi a hankali, kun ga ba ku nan nan namu. Wallahi da yawa manzala ce su ne za su kifa mutane wuta dalilinsu. A kifa ka wuta da hanci da karan hanci da goshi sanadiyar abin da harshen kai girmama. Manzon Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam. Kai daga jin wani jawabin ka san ƙarya ne, daga jin wa'ansu kalaman ka san kazafi ne, ka san ba daidai ba ne. Amma musulmi mai sallah wanda ya jada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, iya sallah biyar, iya azumin ramadan, iya zakka, iya zuwa hajjin ya samu dama, amma shine zai tsuguna ya dinga yi wa ɗan uwansa kazafi akan abin duniya? Abin ma da dabinne ne, bai ma zo hannu ba. So daga yan siyasa ku yi taka zanzan gaskiya, musamman masu shiga media, masu rubutu a media, masu shiga kafafen yaɗa labarai, ba a hana ku yi siyasar ku ba, amma ku yi hankali. Duk yanda mutum yake, kare yangi za ka ɓata lahirarka. Manzon Allah ya ce soko sakare marar wayo daƙiƙi shi ne wanda zai banzatar da lahirarsa kan duniyar wani. Kana gina wani duniya, kai kuma kana rushe lahirarka. Wannan ya fi kowa sakarci a rayuwar duniya. Kuma irin waɗannan abubuwan da suke faruwa shi ne, a duk wanda a dalilinsa kai saban Allah kana sani, to ya zama abu bauta a gare ka. In dai ka san wani abin da zai sani ta'addanci ne, addini bai yadda ba, kuma nayi masa da'a na bi shi, ya zama Allah ka game da shi Allah. Kuma manzon Allah ya ce la da'ati limaka lokin bi masadil khaliq, babu yanda za a yi ka bi wani kamar ya da'a da biyayya cikin saban Ubangiji ka ba zai yi ba, in dai kai mai imani ne. To anan Allah ta'ala ke cewa ta yaya ba za ku yanke su ba? Kauman nakasu aymanahu wa hamu bi ikraji rasul, sun yi niyyar fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka. Wa hum bada'ukum awwala marra, kuma su ne suka fara kai muku farmaki, suka fara tsokalo muku yaki, su ne farau. An gane ko? Wa hum bada'ukum awwala marra atakshawnahu, Allah ya ce kuna jin shakka su da tsoron su ne? Fallahu ahaqqu an takshawhu, Allah shi ne ya fi cancanta ku ji tsoransa. Amma matukar inda kuna da idin a shariya ce, duk wanda ya ki ya maida martani idan an taba Allah da manzon Allah da musulunci, ya ki ya maida martani, to Allah ya ce kamar ba shi da imani ne. Wanda ya maida martani bayan an taba Allah da alqur'ani da manzon Allah, ya maida martani ya dauka kwarama ya mutu, to shi ne wanda Allah ke tabbatar masa da imani. Wanda ya tsare harshensa da balbalin bala'insa ga ɗan uwansa musulmai, ya juyar da akalar wannan kan kafirai masu sukan addini, to shine mai imani. Amma wanda kullun hayayyakowarsa da bala'insa kan ƴan uwansa musulmai, kamar Allah iya cewa wannan ba shi da imani. An fahimci maganar? Tunda Allah ya ce fallahu ahaqqu an takshaw, Allah shi ne ya fi cancanta ku ji tsoronsa, ku yi wancan abubuwan da ya sa ku bar waɗannan da ya haramta muku. Amma ya ce in kuntum, in ɗin a shariya ce, har in kuna da imani, in kuma ba ku da imani ba za ku yi ba, sai ku dinga sukar junanku, ku dinga yi wa junanku ƙazafi da shari da ƙarya, to za ku wayi gari a gaban Allah ba ku da imani, za ku wayi gari a gaban Allah ba ku layi masu imani. Domin Allah ya ce ku kame wannan, ga inda za ku nuna can. Kaman naka su aymanahu summa hassa ala qitalihim, sai malaki ta sanan Allah ya kwadaitar a yaƙi waɗancan mutane. wa yuhayyiju almu'minin, sannan Allah ya karfafi masu imani bi zikril awsaf allati sajarat min ha'ula ila ada, da ambaton wa'ansu sufofi da suka faro suka fito suka bayyana daga garancin makiya addini din, wallati hum musufuna biha, wanda su aka siffanta da wannan siffar al-muqtadiya liqitalihim, wanda ita wannan siffa din ta cancanci ta sa a yake su ma. Na farko hamu bi ikrajir rasul, sun yi niyyar batawa manzon Allah rai, sun yi niyyar cizguna masa da takura masa, wannan kadai ya isa masa niyyar yake. An fahimta? Ka nemi aibata manzon Allah ko su kansa shi kadai ya isa ya samu dawar damarar yaki da kai, ko da kuma ranmu zai fita. An fahimta? Sannan kuma alladhi yajibu ihtiramu, wanda shi manzon Allah shine wajibi mu girmama mu karrama. Inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira,
arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira,
daga nan ba
litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
Allah ce inna arsalnaka, mu ne muka turo ka ya rasulullah shahidan wa mubashiran wa nadhira, ka zamto mai bada shaida ga al'ummarka, mai bada albishir ga mutanen kirki, sannan mai gargadi kuma ga mutanen banza. Sai Allah ya ce litu'minu billahi wa rasulihi, domin ku tsantsanta imaninku da Allah da shi manzon Allah din, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ku girmama shi kuma ku mara masa baya. Haka Allah ya ce tu'azziruhu, ai ku karfafi bayan manzon Allah, wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama shi, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, sannan kuma Allah ya dinga masa tasbihi safiya da maraice. Allah ya gwama haƙƙinsa da haƙƙin manzon Allah wannan sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah tsiran Allah da aminsa tabbata gare shi, shine wanda ya fi cancanta akan kowane musulmai, akan kowane mai imani. In dai har kai da kai musulmi din ne, to ya zamanto maganarka da ayyukanka da al'amuranka duk akwai girman manzon Allah a ciki. Akwai martaba da kimanta shi, akwai martaba abin da ya bari, hadisansa da koyarwarsa, akwai mutunta su kaulan wa atiqadin wa fi'la. Ya zamto maganarka haka ta nuna, kudirinka a zuci haka ya nuna, aikinka da gabai haka ya nuna. Manzon Allah da'a gare shi, to ko ka gane ne ko ba gane ba, ko ya ma dadi ko bai ma dadi ba, ko ya yi daidai da ra'ayin garinku ko bai yi daidai da ra'ayin garinku ba. In dai aka ce manzon Allah ya ce, to magana ta kare, shine da'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akbar ijtinaba ma naha anhu wa zajar wa Allah yu'bad Allah illa bima shara. Wannan shine ka yadda manzon Allah, manzon Allah ne duk abin da ya faɗa ka gaskata shi, domin shine sadiqul masduq. An fahimta? Tasdiquhu fi ma akbar kenan, sannan da'atuhu fi ma amar, duk abin da yace abu kaza da'a ne ku je ku yi sau da kafa. Wa ma atakum rasulu fakudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ya ce duk abinda manzo ya zo muku da shi ko masa da'a, domin wahayi yake masa, domin shi baya magana san ransa. Duk abinda ya zo muku ne na da'a, ku bi shi kuma ya da'a. Abinda ya hane ku ku hanu. Akwai wata rana wani kafiri kafin ya musulunta sai ya zo garin Makka. Iya zuwa garin Makka sai ya samu Abu Jahil, sai ya ce yau dai na zo zan kure mutumin na gwaye. Yake cewa ya zo da ni da zai kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Abu Jahil ya rungume shi, yake cewa barka da zuwa, ya jinjina masa, yace zan ce masa ar har shi in annabi ne, me a zuciyata, me na kulle a zuciyata. Wannan shi ne kawai abin da zai kure manzon Allah kansa. Abu Jahil ya girmama shi, ya rungume shi, daga ne ya kada kai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace in kai manzon Allah ne, menene a zuciyata na koyi? Yace abin da yake ranka a gidanka, kana da ƴa kurma ce, makahuwa ce, gurguwa ce, kuturwa ce, wannan matsalar ƴar taka ta dame ka, tafi komai damun ka zuciya. sai shi ah wallahi ba haka ne sai abujar gice karka ba da mu mana karka ba da mu mana yace kuma ka koma kafin ka koma gida Allah zai warkar da ita kafin ya je gida iya zuwa gida ga Allah ya da mata da jinta da ganin ta hannun ta ya miki kafa ta miki wallahi sai da yace ashhadu an la ilaha illa anta rasulullah to manzon da yake wannan za a taba shi kuma kace zaka zauna lafiya zaka yi wani abu sabanin abin da ubangiji yake kai akan sa sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kimar sa to shi ne zai saka mutu amma zata imani amma duk karatunka duk ibadarka duk kazadinka in dai tsakaninka ga manzon Allah ba mutuntawa da karramawa to agun Allah kai yake banza ne Allah ba ruwan sa da kai an fahimci wannan saboda haka su ne suka fara wannan Allah ya ce wa hamu bi ikraj rasul sun yi niyya ta fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yukurjuna rasulahu wa iyyakum antuminu billahi wahda suna niyyar su fidda manzon Allah da ku akan kawai kun yi imani ga Allah kun ce Allah shine abin bauta daga cikin siffarsu akwai wannan kuma Qur'ani ya ce ku girma manzon Allah ku martaba shi wa hamu an yakhruju min baladi sun himmaci sun yi niyyar su fidda manzon Allah da gare sa wa hum bada'ukum haythu naqadu al-ahd sun iska fara yakar ku yayin da suka wurare alƙawari wa anu alaikum kuma suka nemi haɗin baki da wa'in su kafirai a kanku sai Allah ya ce ataka shaunahu duk irin wannan illar da suka muku da irin wannan abin da suka muku na rashin kyautawa da rashin arziki kuma ya kuji tsoron su me abin tsoro a jikin su ku da kuka yadda Allah shine Allah in an kashe ku to ku fa ba asara kuka yi ba aljanna za ku samu matakar kuna da imani kun yi shahada in kuma kun kashe su za ku samu ganima wal hal tarabbasuna bina illa idal husnayn Allah ta'ala ya ce qul hal tarabbasuna bina shin su kafirai ba abin da suke dako ya same mu illa idil husnayn sai daya daga cikin kyawa guda biyu imman nasr wa imma shahada imman nasr wa imma shahada sune husnayn din ko mu mutu mu samu shahada abu ne mai kyau ba wanda ya mutu ya so ya sake dawo duniya ya mutu a hanyar da mutu sai shahidi ita ce mutuwa number 1 a daraja tunda an ce duk wanda ya mutu a fagen fama na shahada ba za a masa wankan gawa ba ba za a sa mai likafani ba ba za a mai sallah ba haka za a tona kabari ya sashi a ciki manzo Allah ce ko jinin jikin su kar ku wanke a ranar alkiyama za su tashi a launi-launi dam wa rihu miski da jini za ka gani a jikin mutum amma kuma kanshin tiranin aljanna yake duk shuhada uhuda ka za mu gansu a kiyama irin su Hamza irin su Khalid da sauran irin su Mus'ab bin Umair duk wanda suke shahada a Uhudu da sauran guraben yaki wallahi za ku gansu da jinin jikin su amma suna kanshin aljanna an fahimta ba mutuwa mafi tsada da daraja kaf mutuwar da yake fiye da mutuwar shahada a kuma musulmi imani to wannan kake jin tsoro ko da shahada dai ko bai da zaka mutu ai an gane ko in ma baka mutu karkashin takobi ba zaka mutu a gidanka a kwance ita mutuwa daya ce dole a yi ta ne Allah ya riga tun lokacin da ya kaddiya ya busa ma rai to ya karana ka da mutuwa a hade ya faɗi wannan ya mamaye ta ba a gude ba a gubi ba duniyar ita kanta ma ta hiza dai ba ma kai ba akwai lokacin da za a waye gari duniyar ma gaba daya babu ita ballantana kai kuma kai kadai saboda ka mutuwar nan tana nan dole a mutu ne yanda Allah ya makala ma rayuwa to ya makala ma mutuwa allazi kalqal mauta wal hayata yati mauta wal hayat dole a mutu in kwana ya kare saboda ka mutu ta farki mai kyau wanda zaka mutu ka barwa bayan ka alkhairi ka bar musu yabo mai kyau yafi ka mutu ana zargin ka yafi ka mutu ana zargin ka to shine idan kun yi yaki da su na gaskiya da gaskiya har kun mutu to a shahada kuka yi aljanna za ku yi in ma kuma kun ci nasara a kansu to za ku samu ganima musulunci zai ƙara ƙarfi to me faruwa ce hal tarabbasuna bina illa idal husnayn wani hannun tarabbasu bai kom mu ma muna dako gare ku an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aidina ko Allah ya dandana muku azaba da ya gare shi ko kuma hannaye mu ya dandana muku azaba ko Allah ya turo malaika ya muku tsawa ko ruwan dauro ya kashe ku ko kuma Allah ya amfani da hannaye mu dan dandana muku azaba an fahimta to wannan fa shine abin da ake so ga mu'mini rayuwarsa karshen yayi kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yub'asul maru ala ma mata alai duk abin da ka mutu kana yi da shi za ta shiga gobe alkiyama idan ka mutu kana ashhadu allahi ilaha illallah kana daga takwimi ta kuna kalimatul lahi aluliya to da wannan za ta shiga in ka mutu kana karatun alkur'ani da shi za ta shiga in ka mutu a wajen darasi irin gurabin da ake haduwa a ce Allah da annabi a irin go za ta shiga gobe alkiyama in ka mutu a hanyar neman abinci anan za ta shiga in ka mutu kana ihun Arsenal da Manchester anan za ta shiga ah ba gaskiya bane ne ka so ga mutu a taya ga cikin masallaci kuma wace ya mutu a taya cikin masallaci ai ba zai yi ba Allah ba zalimin sarki bane idan ka mutu kana ihun sewana a siyasance to da wannan ihun za ta shiga in kana daga tutar wata jakiya ka mutu da wannan tutar za ta cika gobe alkiyama ba tutar la ilaha illallah ba yub'asul mar'u ala ma mata alai duk inda ka mutu manzo Allah ce anan za a tashe ka shahid akan wannan magana shine akwai wani sahabi iya aikin hajji ya fadi ya mutu sai raqumu sai take shi sai manzo Allah ce ku binne shi a haka wannan hirami na sai zama likafali yace ku binne shi a ranar alkiyama zai tashi yayi wa Allah talbiya labbaika allahumma labbaika kamar manzo Allah ya ce domin iya wannan kalmar ya mutu saboda ka wannan shine saboda ka Allah ya ce a ku yi kokarin yin hakan domin ga irin abin da suka tawaso da shi kuna jin tsoron su a takashau nahu bi tarqi talihim fallahu ahqu an takashahu Allah shi ne fice janta ku ji tsoron sa fa innahu amarakum bi qitalihim domin shi ne umurci ku yaƙe su har in wadannan shiruda ya cika wa akada zalika alaikum ghayatu ta'kid sanan Allah ya karfafi haka matukar karfafa yace in dai hakan ta faru to kar ku bazo na lafiya har in kuka zance kuna da imani ayata gaba da
qatiluhum yu'adibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alayhim wa yashfi sudur qawmin mu'minin wa yudhhib ghayz qulubihim wa yatubu Allahu 'ala
Allah ce katiluhum ku dai yaki su dai yu'azibuhumullahu bi'aydikum Allah zai dandana musu azaba da hannayenku Allah ya sa hannunku yine sinadarin yi musu azaba ku sare su saran ya bambanta da irin saran da ordinary mutum zai musu ku harbe su zafin ya zama to ya dar irin harbin da wani zai musu Allah zai kara wa hannun naku karfi zai kara masa abin da zai kasance wajen radadi idan kun harbe su shine qatiluhum yu'azibuhumullahu bi'aydikum Allah ya amfani da hannuwanku wajen azabtar da su ku duba yadda Allah yake goyen bayan masu imani yake karfafa su Allah yake kule sinadarin amma zan yi amfani da ku wajen azabtar da su wayukhuzihim Allah zai amfani da ku wajen kunyata su da wulakanta su duk kafiri aka yake shi aka kashe shi aka kama shi ka daure wulakanta ta kare yayi duk wanda ya zama bursunan yaki ai wulakanta ta kare to Allah zai amfani da karfin kojan wulakanta su da kunyata su hine waye khuzihim bi dhillihim bil usra wal qahr ya zamto an daure su zan bursunonin yaki kuma an rinjaye su an haukan su wayansurkum alaihim kuma Allah yace ni zan taimake ku akan su har in dai wannan shirdin sun cika ba yakin san zuciya ba ba yakin tamore ba a'a an bi sharadin da musulunci yace to Allah yace wallahi zai taimake ku akan su duk yawan su kuma duk makamin su wayansurkum alaihim Allah zai taimake ku kansu wayashfi sudura qaumin mu'minin Allah yace zai share dukkan wata damuwa daga zukatan masu imani me damuwar mai imani ne ai ga ana shirka yaga ana bauta wani Allah yaga ana kafirci wannan shine babban damuwa ga mai imani ba ka rasa kudi ba ko dan takaraka bai ci zabi ba wannan ba ce bane damuwa babban damuwa da musibar mai imani yaga shirka tana ta yaduwa yaga bijirewa Allah iya ta karuwa yaga kafirci alamun suna ta da yawa to ba inda hankalin mai imani zai tashi da wannan layi amma yayi asara ya rasa abin da yake nema ya rasa kaza abin da yake so bai faru ba duk wannan ya maida shi kaddara a rayuwarsa dama can Allah ya rubuta masa wannan amma damuwa da abin da zai dinga ci ma zuciya in dai kana da imani to ya zanto ga tutar kafirci da kullun a sama kullun ba abin da zaka yi ba shirka da kafirci ba to din mai imani ya higa cikin damuwar ta hankali to ya karsu ta wancan layin to Allah ya ce yuzhibu ghayr yuzhib ghayza qulubihim wa yasfisdura qawmi mu'minin Allah ya ce zai share dukkan wata damuwa ya tsarkake ya washe muku kirjin ku kuma su imani sanadiyar zawo ga addini iya ta karuwa sunna tana ta yaduwa la ilaha illa tana ta daguwa to wannan ta irin wannan farancin Allah zai yaye muku abin da yake zuka ta ku da damuwa an fahimta amma sai kun yi kokari kun yi iyayen ku bima fu'ila bihim Allah zai yaye muku damuwa irin abin da za ku aikata musu wa hum banu khuza'a a lokacin kuma shi malai ce sune banu khuza'a domin sune suka zo suka warware alƙawari kuma da su aka hada baki wajen fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka har Allah ta'ala ya sayi bashi umurni hijira wa yuzhibu ghayza qulubihim Allah ya ce zai tafi da damuwar ku da bakin cikin ku na zuciya an gane ko wa yatubu Allahu ala man yasha kuma Allah ta'ala zai karbi tuban wanda ya so daga cikin ku bi rujui ila al-islam duk wanda ya bar kafirci da musulunci Allah zai karbi tuban sa ka abi safiyan kamar abu safiyan alladhi aslama amul fat wanda ya musulunta a shekara fatahu makka din anan ya musulunta wallahu alimun hakim hakika Allah ta'ala alim ne kuma hakim ne Allah mai yawan ilimi ne ko mai yawan hikima ne nan malaike cewa summa amar bi italihim sannan ubangiji ya baku doka ku yake su wa zakara ma ya tarattaba ala qitalihim sannan ya ambato abinda ya jerantu akan yakin su da za ku min alfawaid daga cikin irin fa'idodi da za ku samu wa kull hadha hasun wa inhat lil mu'minin dukkan wannan abinda Allah ya lissafo wa kidayo to kwadaitarwa ce da kuma zafarar da masu imani ala qitalihim bisa ya kasu da Allah ya ce ku yi na farko yace qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi'aydikum ku yake su shi Allah zai azabtar da su da hannayenku wannan fa'ida ce wannan alkhairi ne ko wannan albishir ne abu na biyu waye khuzhim Allah yace zai wulakanta su ya kaskantar da su dalilin ku shi ma wannan fawaid waye yansurkum alaihim Allah yace zan taimake ku kansu shi ma wannan hazaminal fawaid haza wa'du min Allah wa bushara wannan alƙawari ne daga Allah kuma da albishir abu na gaba yace wa yashfi sudura qaumi mu'minin sannan Allah zai yayi dukkan damuwa da take cikin zukatan masu imani shi ma wannan fa'ida ce abu na gaba yace wa yuzhibu ghayza qulubihim sannan dukkan wani bakin ciki da damuwa wanda yake cikin zukatan game da daguwar kafirci Allah zai yayi shi wa in qataluhum fa inna fi qitalihim shifaa lima fi qulubil mu'minin domin ku yaki kafirci a ruguje tutar kafirci to waraka ce daga irin ciwon da yake damu masu imani an fahimta a wannan magana ta Abdurrahman Nasiru Sidi Allah ya masa rahama sai yake cewa mumini ba inda za a gane hankalinsa ya tashi sai a lokacin da musuluncin baya daguwa baya daukakuwa a lokacin da kawai mun zama musulmi riga da baki duk wani sha'air na addinin ba mu nuna shi to a wannan gun za ga dukkan mai imani ya shiga cikin damuwa an fahimta da kyau amma dukkan inda za ga farin ciki da annashuwar mai imani to yaga addini iya daguwa yaga kullun musulunci ne a gaba kullun tutar musulunci jirge kalawa to wani shine alamar farin ciki da annashuwar mai imani amma dukkan farin cikin ka ya zama to a duniya ne ba abin da ya dame ka da addini da addinin ya tashi da ya fadi ma duk ɗaya ne a gunka kai da inda zaka samu kuɗi to wannan alama ta jaba ka da imani shine Allah ya ce Allah zai tafiyar da damuwa a cikin zukatan masu imani har in kun yake su kuma Allah ya alƙawarin zai ba ku nasara min al-gambi wal ham damuwa da baki ciki wa in yarawna ha'ula al-a'da muharibina lillahi wa lirasuli waɗancan dai abokan gabar da Qur'ani yake ba ku labarin su, to Qur'anin ya ce abokan adawa wa Allah ne kuma abokan adawa ga manzon Allah ne, sa'ina fi itfa'i nurillah, suna aiki riris wajen dishashi hasken Allah subhanahu wataala. Wai tubullahu ala man yasha, amma duda ka Allah ce zai tuba, zai karbi tuban wanda ya zo daga cikin su. Ga Abu Sufyan da zan ba ku labarin sa, shine yake cewa ala hubal, yake cewa lana uza wala uzalaku, amma ya tuba kuma Allah ya karbi tuban sa. Wannan albishir ne, dukkan gararumar da kake yi, dukkan saban Allah da kake yi, to ka tana kofar tuba zina na Abu da har yanzu. In kaga an kulle kofar tuba sai dai in mutuwa ta riske ka, ko kuma rana ta kullo daga mafadarta, an fahimta, to wannan gunne manzala ce an kulle kofar tuba gaba daya. Amma yanzu kana da yanci, kana da dama ka tuba da dukkan laifin ka Allah ya karba. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور.
Allah ce qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, ya ku bayi wanda kuka yi kasassaba da yawa ko kuka sha tafi karfin cikin ku, an fahimta, kun yi gararuma sosai, kun kaucewa Allah da gaske, to Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku ɗebe tsammani daga jinƙan Allah, domin sifar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, duk tudun zobe Allah iya gafarta shi. Manzon Allah ya ce duk wanda ya yi laifi ko da daga sama zai taɓo ƙasa, daga ƙasa zai taɓa sama, ka tuba ka jewa da Allah da tuba karɓaɓɓe, to kuma Allah ya ce zai zo ma da yawan wannan zulmin duk gafara shi kuma hasali, domin irin gatan da Allah zai yi mana ya ce wannan al'umma ita ce wanda in tubanka ya yi kyau ya kyautata, kuna cikin wanda Allah zai mai da zunubin jiya kuma lada a yau. A jiya fa saban Allah kai ba, gararrama kai ba, kaza kai ba, in tubanka yayi kyau, Allah ya ce fa ulaika yubdillahu sayyiati hasanat, Allah wancan laifin ba ma ya baje shi babu shi ba, sai ya mai da shi lada kuma. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah ne gafara ne mai jin kai ne, saboda babu bata da toshewar basira kamar mutum in ya zunubi kuma ya tuba. Duk abin da kai wa Allah in dai tsakaninka ga shi ne ka tuba, Allah zai yafi, Allah zai yafi. So daga wannan albishir ne, domin Allah ta'ala ya ce wa yatubullahu ala man yasha, Allah ta'ala iya karbar tuban wanda ya so daga cikin waɗanda suka kafirci je kuma suka musulunta. Wai zayyinahu fi qulubihim wa yukarihu ilayhim wa karaha ilayhim al-kufra wal fusuq wal isyan, in Allah ya sanya musu imani sai adanta imani a zukatansu, Allah kuma ya kayamatar musu da kafirci da saban Allah da fasikanci. Wallahu alimun hakim, hakika Allah ta'ala alimu ne mafi sani, sannan kuma hakimu ne mafi kuwa hikima ne. Ya dawul ashiya fi mawadhiha, Allah ta'ala iya iji abubuwa a gunda suka dace, duk abin da Allah yi to ba wanda zai ce ina ma da haka aka yi. Allah shine mafi kuwa hikima kuma mafi kowa ilimi da sani, duk abin da Allah ya yi cikin ilimin sa yi, duk kuma abin da Allah ya zarta cikin hikima sa ya zartar, ba wani abin da Allah zai yi wanda ba hikima a ciki, babu hikima babu ilimi a ciki, an fahimci wannan. Wannan shine wayatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim, Allah ta'ala mai yawan ilimi ne kuma mai yawan hikima ne. Ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah, abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ban muladan sa, abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauki mu da kai shi. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata, muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu, ya ji kan mahaifanmu, ya sa mu yi lafiya ko mu kammala lafiya, muna roƙon Allah ta'ala majinyatanmu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya, mu kuma Allah ta'ala ka ƙara mana lafiya da imani, Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya. Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira, Allah ta'ala muna neman ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.